يا الله يا الله نرجع الله لكي نرجع بروتك تهك بيبا كل ما تبياني كذا كل ما تبياني كذا
yanzu haka a gidanki da kike nan gidanki kike ba daidai ba aikin da kike aiwa tana iya kiran hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati dan dai ne dan kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yanda hukuma suke
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a kasashen duniya sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da 'yan makaranta da ke ƙara ta'azzara ya tada hankalin al'umma a ciki da wajen kasar yau ma shirin domin iyali yana tare da Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon director hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya Madam Tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke hada baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora ce nan yau
akwai wadanda kuma kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma an ba a rasawa sai a ce an ji mijina ya zauna a gida to shine ya je kira hukuma to hukumar ma ai da sanin su da sanin inda suke don me muke bata lokacinmu na zuwa neman su to abubuwa kamar haka abun ya hadu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin bane wani ma sai abinda aka faɗa ina dajin nan wata kanuwa ta tazo mai kama da ni aka ce ya ta ce annan dajin suka tambaye ni cewa don me na musu karya wai ɗayana ba sa gida ai ga shi nan ma an ga wata a gida don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma waɗansa cin wai a zo a ɗauke ka yadda muka na gano kenan kuma amma na yarda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a Najeriya muna gaya ma juna gaskiya idan mutum ya taka doka ba karaman doka ba karaman ba da dukkan mun taru muna faɗa ma juna da ya taimaka amma kamar da ta ce da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansu a cikin gari da suna gaya musu duk abin da ke faruwa da abin yadda za a yi har ma su faɗa an kira police sun ji police sun zo gida to duka informant suna ciki
to ranka daɗe babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka kira duk lokacin da aka kira za a iya sanin ina ne aka kira wani lokaci ne aka kira kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan wayar salula su kira su ba da inda za a kai musu kuɗin nan a ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a ɗauki mataki menene yasa ba a iya ɗaukan wannan matakin
to a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba misali kamar yadda na ce ne da zuciyar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin ashira aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewa lallolin da azimin akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu dace ba za su so ba to bugu da ƙari shi ne wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma ya yi magana ga wasu matakai da aka ɗauka na rijistar masu amfani da waya to hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kai ya yi tasiri so domin kahin shekaru kai ga mutuwa ya kira shi har ya yi fasawa ga alama a wannan matakai kin gaya musu ciwo ya daƙile wasu abubuwa da suke to amma abin takaici sai ya kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tafi. Misali, in kika yi la'akari da yau idan ka je banki, ko in dai kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kai menene idan ba ma banki ba, in je za ka karɓi lasi sai ka an ɗauke ka hoto kai hata wayar kanta. To sai kasance duk waɗannan abubuwan ina suke. Inda kamar kasashen da kuke nan Amurka, ba wai ba a laifi ba, amma idan aka yi laifi ba za a daɗe ba. Za a ga an kama mutum ba don komai ba. Farko ma da suka bincike shi duk wani mai laifi yana barin shi ɗaya, sai dai in ba bincika ba. Shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne. Misali, daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu kai hata zuwa. Kai akwai sanda ma'azantar sauro ya cinci mutum aka gwada aka yi amfani da wannan DNA. To kin ga waɗannan ba ma da su. To ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yanda za su yi aiki. Misali, in kike la'akari da ɓangaren shari'a, kamar wani Ivan zai shekara nawa da kama shi, mutum da ya halaka Allah kaɗai san yawansu, da ya kuma sata Allah kaɗai san yawansu. Amma ina kusan shekara bakwai har yanzu ba a yanke mai hukunci ba. Kutun da waɗannan abubuwa suka taru suka yi tasiri da cewar haka. To amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba, gaskiya akwai matsala. Yanzu haka galibi akwai yanda ko da ma ba jami'an tsaro ba, idan har mutum ya buɗe waya in kana Google wata sa'a za ka gani. Akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita 10-15. So me zai hana a yi ƙawanci? So sai ya kasance ba ma jami'an tsaro. Sannan baya ga wannan, shi kan shi ɗan Najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro. Wato misali, ba wai sai kayan aikin sarki ba. A yanzu haka a gidanki da kike nan, idan kike ba daidai ba, aikin da kika yi wa tana iya kiran hukuma. Ba don komai ba, saboda akwai alaƙa da shi ɗan ƙasa da kuma gwamnati. Tanda yi ne don kare kima da rayuwar wasu. To amma nan za a ga ana laifin ma da su, za a haɗa baki kamar yadda inkoma suke. Bugu da ƙari, su kansu wasu galiban mutanen waɗanda suke aikin ba su sama kaimi. Daga ainihin su waɗanda haƙƙinsu ne yana ta a wuyansu su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu. So su suka sa aka sami waɗannan abubuwan. Kuma idan har za a yi maganin wannan abu, har sai an kai ga haka. To amma abu mafi a'ala shine rashin haɗin kan 'yan ƙasa, yanda za su zama sun tsaya matsaurin ci ɗaya kuma su fuskanci alƙibla ɗaya. Misali, idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro, kowa alƙibla ɗaya, babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati, wannan a'a 'yan adawa ne, a'a wannan ɗan arewa ne, ko wannan ɗan kudu. Misali, kin ga kamar sanda aka saci 'yan yaran makarantar Cibo. A lokacin gwamnatin tarayya ba ta ma yarda, ko shugaban ƙasa a lokacin bai yarda cewa an yi wannan aiki ba. Gani yake kawai siyasa ce. Amma kin ga aƙalla gaskiya ta hito. Amma a lokacin da Allah ya sa 'yan ƙasa ba ƙibla su ɗaya, kuma akwai shugabancin ya nuna haka nan, da kin ga ai ba a yi haka ba. To galibi wata sa'a ana sa siyasa ta fuskar tsaro. To kuma idan ba a yi mu hankali ba, waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yanda mawuyacin halin da muke ciki. Saboda ana cikin ba ƙaramin akoba ake ciki ba. Saboda ba ka iya zuwa gona, yara ba su iya zuwa makaranta, ba ka iya yin ibada.
To bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa. Madam Tasi, ana cikin al'umma kuma zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makircin a sace su al'umma su biya kuɗi ko dangi su biya kuɗi su kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su. Wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan matsala? Sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da Madam Tasin Digata, sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin. Masu iya magana suka ce, ka sayi gaskiya kada ka sayar da ita, kuma in ka ji bamiya cinikin tuwo ya ƙare, kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri.
ai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su miki ashe mu maza bayin.